reste d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Juma'a 29 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Sarki da Hashim Gumelle tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamu wannan shirin. A cikin shirin zamu ji cewa ƴan Najeriya sun buƙaci majalisar dokokin ƙasar ta rage yawan hutu domin yi wa al'umma ayyukan da suka aika su. Haka kuma zamu ji cewa kasashen ƙungiyar tattalin arzikin yammacin Nahiyar Afirka sun keɓe wannan wata na Oktoba na kowace shekara domin sayen kayayyakin da aka sarrafa a cikin gida. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman daga ƙasar Kamaru sai kuma labaran wasanni. Amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da Papa Roma Francis a fadar Vatican a yau Juma'a a wani abin da aka yi wa lakabi a matsayin tattaunawa ta musamman mai cin gashin kanta. Gabanin taron shugabannin G20 da za a yi a birnin Rome kan tattalin arzikin duniya sai kuma taron koli kan sauyin yanayi a Glasgow da ke Scotland. Da alama Biden zai fuskanci batutuwan da suka shafi jinsi, jima'i da kuma batun haihuwa kamar yadda yayi kokarin tsawon shekaru don daidaita dariƙar addinin sa ta Roman Katolika tare da aikin sa na jagorantar gwamnatin da ba ruwanta da addini. Francis ya taba jagorantar dangin Biden a wani lokaci da suka shiga wani mawuyacin hali. Shugabannin biyu sun gana sau uku kuma sun yi musayar wasiƙu, inji jami'an gwamnati. Kuma Biden ya gana da duka magabatan Papa Roma Francis. Wani babban janar ɗin sojin Amurka ya yi gargaɗin cewa lokaci kawai ake jira China ta cimma burinta na mamaye gurbin Amurka a matsayin ƙasar da tafi ƙarfin soja a duniya, inda ya yi kira ga mahukuntan Washington da ƙawayensu da su gaggauta ɗaukan matakan ƙalubalantar China a ƙoƙarin da take yi na mamaya. Mataimakin shugaban Hafsan hafsoshin sojin Amurka kuma babban jami'in soja na biyu mafi girma a Washington, Janar John Hayton, ya kwatanta yadda rundunar sojin China ke bunƙasa a matsayin wani abun ban mamaki. Gargaɗin na Hayton, wanda ke shirin yin ritaya a wata mai zuwa, na zuwa ne kwana guda bayan da babban hafsan sojin Amurka ya fito fili ya tabbatar da cewa China ta gwada na'urar makami mai ƙarfin ɗan ƙaramin gudu a watan Yuli, abinda ke nufin gudun makamin ya ninka tafiyar da sauti ke yi sau biyar. Sai dai Hayton ya bayyana ƙwarin gwiwa cewa a yanzu fasahar ƙera makamai masu gudun gaske da Amurka ke amfani da ita ta fita China inganci, ko da yake ya nuna damuwar cewa ita ma wannan zarar da Amurkan ta yi wa China a wannan fanni mai yiwuwa ya sauya. Janar ɗin Sudan, wanda ya karɓe mulki a wani juyin mulki a wannan makon, ya ce sojojin da yake jagoranta za su naɗa Prime Minister ƙwararre da zai iya shugabanci tare da su. A wata hira da kamfanin dillancin labaran Sputnik na ƙasar Rasha da aka wallafa a ranar Juma'a, Abdul Fattah Burhan ya ce sabon Prime Minister zai kafa majalisar ministocin da za ta raba jagorancin ƙasar da sojojin ƙasar. A ranar Litinin, Burhan ya rusa gwamnatin riƙon ƙwarya tare da tsare Prime Minister Abdullah Hamdok da wasu daga cikin jami'an gwamnati da shugabannin siyasa a wani juyin mulki da Amurka da ƙasashen yamma suka yi allawadai da shi. Sojoji sun bar Hamdok ya koma gida amma tare da jami'an tsaro da ke sa masa ido, bayan matsin lamba daga ƙasashen duniya suka nuna. Burhan ya ce har yanzu janar-janar ɗin ba su fitar da jerin sunayen waɗanda da za su mulki ƙasar tare ba. Shawarar naɗin irin wannan Prime Minister ya biyo bayan kiraye-kirayen da janar-janar ɗin sojin ƙasar suka yi cewa a kafa majalisar ƙwararru da za su shugabanci ƙasar waɗanda babu ruwansu da jam'iyya. Jami'an diplomasiyar Taliban sun fara aiki a ofishin jakadancin Afghanistan da ke Islamabad babban birnin Pakistan da kuma wasu ƙananan ofishin jakadancin Afghanistan da ke wasu biranen ƙasar kamar yadda jami'an Taliban biyu da wasu jami'an diplomasiyar ƙasar ta Afghanistan biyu suka shaidawa muryar Amurka a ranar Alhamis. Muryar Amurka ta samu kofin sanarwar da kungiyar Taliban ta aika zuwa ofishin jakadancin Afghanistan da ke Islamabad. Jami'an Pakistan sun ce sun amince da tura sojojin duk da cewa har yanzu Pakistan bata amince da gwamnatin Taliban ba. Har ila yau jakadan Pakistan a Kabul Mansur Khan ya tabbatar da bayar da bizar ga jami'an Taliban lokacin da muryar Amurka ta tambaye ta ta kafar sadarwa ta WhatsApp. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya yi kira ga kasashen duniya da su yi mu'amala da kungiyar Taliban domin kaucewa fadawar al'ummar kasar yanayi na neman jin kai da rashin zaman lafiya a Afghanistan tun bayan da Taliban ta karbe iko a Kabul babban birnin kasar a tsakiyar watan Agusta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yan Najeriya sun buƙaci majalisar dokokin ƙasar ta rage yawan hutu domin akwai aiki gabanta na yin dokoki da samarwa mutanen ƙasar sauƙin ababen more rayuwa. Masu ruwa da tsaki a fannin tsaro da gudanar da mulki da ma kiwon lafiya na daga cikin waɗanda suka ce za su sa hannu a wani daftari da zai sa majalisar ta ɗauki aikin ta na yin dokoki masu muhimmanci. Madina Dauda na ɗauke da wannan rahoton.
Sunana Sale Bakuru Sabon Feji daga Damaturu jihar Yobe a Najeriya. Gaskiyar magana tafiya hutu da ƴan majalisun tarayya suke yi wannan abu ne wanda mu talakawa ba don haka muka zabe su ba, mun zabe su ne don saboda su je su kawo mana abubuwan da talaka zai more rayuwarsa, abubuwan da talaka zai samu sa'ida, ƙasa ta ci gaba, a samu zaman lafiya tsakanin majalisa da shugaban ƙasa.
Sunana da Fehuza Getso. Wato babban matsala ita ce muna iya kiran su da ƴan majalisu ko ku dai masu zuwa yawon shakatawa a birnin tarayya Abuja waɗanda aka yi wa cushe da kuma cune ga wato al'ummomin ƙasa, saboda ai da yawan su sama da kashi 95 cikin 100 nasu ai ba zaɓar su aka yi ba, kawai sun tsinci kansu ne a inna rududu ta sai Buhari sai Baba. Kuma wannan yawan hutu da suke zuwa wato abu ne na Allah wadai wanda kuma babu wani abu da yake amfana.
Yadda ƴan ƙasa suka koka kenan akan yawan zuwa hutu da majalisar dokokin ƙasa take yi sabanin zaman yin dokoki da aka zabe su akai. Ko da yake shekarar majalisa tana farawa ne daga watan Yuni zuwa Yuli maimakon Janairu zuwa Disamba, a ciki ana hutun kwanaki 216 daga cikin kwanaki 365, ana sa ran majalisa ta yi kwanaki 181 tana aiki. A bara kwanaki 149 kacin suka yi. Ɗan majalisar dattawa mai wakiltar Kano ta Kudu Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya yi ƙarin haske.
To na farko dai ita ƙa'ida ne a aikinmu kamar yadda muka tarar, ba ma lokacin ba muka tarar da shi tun bayan karɓar independence na Najeriya aka fara demokradiyya, akwai kalanda wato tsarin tafiyar da aikin cikin majalisa. Akwai ranar aiki, akwai ranar hutu da sauransu. Akwai ranar da an kawo kasafin kuɗi za ku zama a majalisa ku je ku zauna ku ta bin kasafin kuɗin na hukumar da kuke kula da ita, shi ma wannan aiki ne. Saboda haka ba wani hutu muke tafiya da yawa ba, in ma mun je hutun da aka sa na ƙa'ida ma hutun jaki ne da kai aka, saboda in ka tafi hutun za a baka aiki, zaka je mazabar ka zauna da mutananka, zaka je ka ji abubuwa da yawa, za ka hawo kuduri, zaka zo ka zauna ka je ka karatu, yanzu ka hawo kudurin sauransu. So da haka duka aikin mu kusan mu ne ko za mu ci ba mu tafiya hutu, dan kan so in ka tafi hutu to kar ka bar komai a kanka, ka tafi kanka fiyas ka dawo kanka fiyas, amma mu kullun da komai a kanmu da saba gan mu idan mu ja saboda rashin bacci saboda aiki, ka je office kuma ka zauna kai ta zama tun karfe 9 na safe har zuwa karfe 3 na rana, ko tashi baka inda ba sallah zaka je kai ba. So zaka ga aikin na babba ne.
Da yawa sun yi tunanin cewa saboda rufe majalisar na wucin gadi a sakamakon barkewar cutar corona tare da la'akari da muhimman batutuwa da ke buƙatar kulawar majalisan, ƴan majalisa za su iya tsara hanyoyin tsawaita zaman su da kuma ganawa da kundin tsarin mulki na kwana 181. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
agai da Madina Dauda. Kasashen kungiyar tattalin arziki ne yammacin Nahiyar Afirka masu amfani da kuɗaɗe na bai daya na SEPA tun shekarar 2019 sun keɓe wannan wata na Oktoba na kowace shekara domin sayen kayayyakin da aka sarrafa su a cikin gida maimakon na ƙetare domin bunƙasa tattalin arzikin su tare da ƙarfa masu sarrafa abubuwan kwarin gwiwa. Ga Haruna Mambako da wannan rahoton daga birnin Kwani.
A shekara ta 2019 ne kasashen da ke amfani a yammacin nahiyar Afirka da kudaden SEPA a ƙarƙashin kungiyar su ta EMOA Union Economic et Monetaire West African a Faransance suka keɓe watan Oktoba kowace shekara domin sayen kayayyakin da aka sarrafa a cikin waɗannan kasashen abinda wani masanin tattalin arzikin yammacin nahiyar Afirka ke cewa abu ne mai kyau.
Ba da yamin jin dadi bane gare mu mu ɗan Afirka saboda yafi a ce ko da yaushe mun ta kasashen waje mun so wasu abubuwa da muka kawo ko da a kawo su a so su a kawo su dai wani aiki na amma yau aka ce abin da muke yi dole kuma mun ba shi muhimmanci da tare mu da abin da mun kai da kan mu yadda da shi daga kanin nan mu to wallahi a daga ba garmin ci gaba za ta yi ba tare ba garmin wadata za mu samu ba mu ƙara tunanin wata kasa tare ta kawo mana gudunmuwa ko ta kawo mana tana kenan wannan ba garmin ci gaba ne a cikin kasashen Afirka kenan kullu abin da muka mata shugabannin nan su gane wannan abin da ake yi ko kuma su kasashe gari sai su fara da haka sannan suka ci gaba to mu ma muka muke da haka nan muka rike kuɗin mu guda muka rike sayayya tsakanin mu da mu da juna to wallahi Afirka ba ta ƙara neman ta ko inda kowa kenan wannan abu ba garamin muhimmanci ke da Afirka ba
wani dan kasuwa yana mai cewa wannan matakin da kasashen EMOA suka dauka shine yasa sauran kasashen duniya suka cerewa irin namu kasashe na nahiyar Afirka wajen bunƙasa tattalin arzikin su
kasashe da yawa shi a sanadin cigaban su saboda yau komai kake a gida ko sai kake tura a ungo ku ba a sai a ketara ta ungo a sayo to karshen ta wannan jari ne mai kutuye ko sai mutuwa zai yi kenan ya dace a ce duk abin da ake yi cikin kasa ko kwasa ce ko burati ne ba wai akai musamman Allah ya kai mu wurin kera ababen hawa ko a ce wani furuji da ake yi a cikin Niger to abin da ake shin kasa shine ka sai na kasar ku ku bar kan kudade kasan ku kasashen waje inda shi duk lokacin da ka kai kudi kasashen waje aka baka kan wani abu su kudi ba su dawowa in abinci ne an baka abin da zaka yi maka wuri in tufafi ne ragga ne zaka kashi kenan ya dace yau in akwai kishin kasa a cikin kasar mun ta Niger in akwai wasu ko wani fuwaye ma wanda ka yi shi tuwaji da kadan Niger dinkin Niger wanda yan Niger suka saba sawa to ya dace a ce gwamnati ma ya ba da shawara shi shawara sawa a gani
domin fadakar da al'ummomin kasashen da ke cikin yankin na EMOA waɗannan kasashe sun shirya kasuwan nan baje kolin kayayyakin da ake sarrafawa ko ake kerawa a cikin gida inda membobin gwamnatin waɗannan kasashen ke kan ziyara domin ƙarfafawa masu kera waɗannan kayayyakin Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
a gaida Haruna Mamman Bako to kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan
yanzu zan yi bayani na hukunci zan yi kan matsalar dadi ko tsaya na akan zuwa matsalar dadi I'm not afraid.
lokaci ne da za mu tsallaka kasar Kamaru inda awal garba zai shigo da rahoton na musamman.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta da takobin gudanar da alluran rigakafi na annobar coronavirus kashi na uku a ɗan kasar na Jamhuriyar Kamaru ya samu wannan allurar ta hana kamuwa da annobar wanda ya zanto ruwan dare ga duniya. Mr. Juli shine shugaban hulɗa da jama'a na hukumar lafiya ta kasar Jamhuriyar Kamaru ya yi wa manema labarai jawabi ya ce
il y aura aussi les équipes dans les sociétés, les entreprises, les églises, les mosquées pour donner l'opportunité à tout le monde de
ya mi kokari mu tsaya gaya mu ga cewar mun bi gida zuwa gida kofa zuwa kofa masana'antu da manyan kamfanoni ka har ma da masallatai da kuma cocitoci da duk waɗansu kungiyoyi domin ganin cewa mun cimma buri na yi wa al'umma allurar ta rigakafi kuma ba za mu manta da zakulan tarurruka ba na ganin cewa nan ma mun kai cikin mu domin yi wa al'umma allurar ta rigakafin hana kamuwa da cutar coronavirus sai dai yau shekaru biyu kenan da wannan annoba ta addabi al'umman duniya. Alhaji Ubaraza shugaban kungiyar atarazane na kasar Jamhuriyar Kamaru kuma mai bayar da shawara a majalisar dokokin kasar Jamhuriyar Kamaru kan maganin bakatun fata mun tattauna da shi a yayin da ake gudanar da wani taro kan muhimmancin gudanar da rigakafi kuma da yadda maganin gargajiya yake taka muhimmiyar rawa wajen gamawa da wannan cutar a kasar Jamhuriyar Kamaru. Gaya tattauna mu da shi ta kaya
kaga taron nan ya kasance cewa taro ne da ya nuna kuma muhimmancin magunguna na bakakin fata domin kaga mun wannan taro a haɗe da manyan doktoci na jami'o'i su professor daban-daban na university na jami'o'i to kaga kowa ka ya tarfa kalmomin bakinsa to kaga mu kuma ta maganin bakar fata mu ma mun tarfa irin namu abinda Allah ya sanar mana to kaga ni abin yayi kyau kwarai da gaske game da wannan shi allurar rigakafin nan ma gwanayen wannan al'amari din sun halarci wannan taro sun nuna cewa alluran din gaskiya kam akwai mushkila to mushkilan nan shi ma idan aka yi shi ya samu jikinka ba lafiya ko to sun yi ta kage maganganu haka to amma al'umma dai sun yi watsi da wannan allurar din ita ma mata doktan din da take kula da wannan an kure ta a waje to kaga domin a nan an kama na shi vaccine din iri biyar daban-daban a nan Kamaru to amma a cikin mutane ɗarin da suka a cikin mutane kashi ɗari aka ce kashi ɗaya ne kawai suka yi wannan allura a al'umma to ka gani shi yasa jamus yanzu kasan abin ɗin akwai makirci to shi yasa ka ga jamusawa kasan jamus suka ce to Kamaru yanzu sun saka ta a listin wa domin ba yi wannan alluran ba to kaga shi yasa muka na gargajiya muka tashi muka ce mu ne mun hana mutane kada su yi domin muna da rigakafin wannan
to menene mahangan ka ko kuma gaskiyanka akan wannan abin da kake karanta mutane su runguma din na alluran
kai domin kaga anan cutan din bai addabe mu kamar yanda su turan suka yi tsammani cewa nan da ɗan lokaci ƙalilan mu al'umman Afirka za su rasa rayukansu to kaga muna rayuwa muna kabarurruka mu ba su cika bayan da dama can su waɗannan suka tuna
to yanzu ki kana ganin cewar bai kamata a ce an yi allurar kashi ba saboda kacce ta zuwa lokacin ƙasar Kamaru
to kasan allurar rigakafi can turan man da wannan cutan ɗin ta riga kaga mutane na sun yi watsi da wannan alluran din to mu a nan cutan ba ta riƙa ba ta yi ƙarfi ba ko kai ma malam Muhammadu Awal za a tsorata kaga kuma duk abin da kaga aka yi yawan talla a bayan to ka gani abin tsoro ne
haka dalika kamfanin da ke kwasar shara a kasar jamhuriyar kamaru visa kamfanin yajin aiki yau sama da kwana 10 kenan ba sa gudanar da ayyukan su kasancewar watanni uku ba su samu albashin su ba amma da rashin biyan su wadansu allowance din su yanzu dai an da kalle ka lungu da sako na kasar jamhuriyar kamaru zaka ga wani ne kawai yake ciki kuma kudajiji suna ta ayyawo sannan wannan al'amari dai ya zo daidai ne lokacin da manyan baki suke nema shigowa kasar ta jamhuriyar kamaru suna yin turuwa domin ganin cewa za a gudanar da gasar wasan cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda kasashe 24 ne za su bakunci kasar ta jamhuriyar kamaru domin su buga tamolan su gashi kuma cutar coronavirus ita ma har yanzu dai bata sa alamar tsayawa ba a fadin duniya Alhaji Garba mai fala a jini kan harkokin tsaftace biranen kasar jamhuriyar kamaru ga abinda ya fada mana
muna gaskiya matsala ne to amma kuma gwamnati na yi kokarin ta a samu a gyara wannan abin da ya wakana dai ne wato kasan gwamnati da kudin da suke zubawa ilakam na jin wannan kudin ya samu dan lati kadan shi yasa kaga ilakam suka gagara biyan wasu aikin su shi abin da kawo wannan matsalan kenan amma nan da dai a cikin satin nan gwamnati na nan ina ta taro ana taro da mutanen izakan din a samu a taimaka domin da yayyawa bayan haka kuma ga zancen wannan wasan kollon da za a yi duk abin da gwamnati ke ce zai kokarta amma an samu lati wajen biyan din kamfanin izakan ne shi zai kawo wannan matsali na tsammanin kamar da na gaya maka za a samu gyara
sai kuma ɗan gudun hijira sama da 60,000 ne yanzu haka ɗan kasar Afirka ta tsakiya bangi suke jirgi a gabashin kasar jamhuriyar kamaru anda kasar ta iyaka da kasar ta bangi domin ganin cewa sun tsirce da rayuwarsu amma gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta ba su matsuguni na musamman domin ci gaba da rayuwarsu har ma da gina musu makarantu domin anda iyalansu za su gaba da karatunsu sun su biye daga cikin yara ɗan gudun hijira ga abin da ta ce. Ina zuwa makaranta kuma ina jin daɗin rayuwata a wannan guri shi ma mai kula da ɗan gudun hijira malam Buba ya yi mini ƙarin haske an da ya ce.
Desert initiative nous enfants qui sont venus de la RCA qui sont refusés et les déplacés internes retrouve les enfants camerounais
yaran waɗanda suka zo daga can kasar RCA suna tare da ƴanmu na Kamaru kuma suna cikin walwala da annjuwa sannan kuma mun yaba wa kungiyoyi na waje na cikin gidan kasar Kamaru wajen tallafawa ƴan uwanmu ƴan gudun hijira yanzu dai ba sa tare da waɗansu matsaloli haka zalika gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta gina wa yankin garin Mai Ganga makarantu na zamani baturen ilimi na birnin Mai Ganga Musta Aliyu Martin ya ce suna bukatar lakunan karatu har guda 48 a daidai wannan lokaci kasancewar shekarar da ta gabata manyan azuzuwa masu gudanar da jarabawa a sanarin Subhana suka gudanar da jarabawar su amma yanzu gashi gwamnati ta ba mu dama na samun azuzuwa muna miƙa godiyar mu ta musamman ga hukumar ilimi na kasar jamhuriyar Kamaru wajen gudanar da take yi mutuka gaya domin ganin cewa an inganta sha'anin ilimi mataki na farko a faɗin kasar baki ɗaya Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaishe ka har yanzu dai muna Kamaru ga kuma Awal Garba ya dawo da
wasanni a takaice
masu nufatar harkokin wasanni a kasar jamhuriyar kamaru sun fara sharhi kan yadda ake neman tusasawa hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru kafu cewar tsohon yan takarar dan kasar jamhuriyar kamaru Samuel Eto'o da ya zamto musu shugaban wannan hukumar bayan masu sana'ar tamola a kasar jamhuriyar kamaru ya dama sun nemi wannan kujera amma an ki miƙa musu wannan yasa malam Zakar Sadu a matsayinsa na mai lura irin wannan al'amura a kasar jamhuriyar Kamaru ne mana karin haske kan takarar da Samuel Ejogun yake da kuma dalilin da yasa ake nima a goya masa baya din ga abin da yace
bayan da zai ace Samuel Ejogun sai ya takara kuma bai lashe wannan zabe ba to sai ya fitar da wani abu wanda zai iya kawo masa cikas a cikin tafiyarsa da cewa Samuel Eto'o ya kasance mai takaddar kasar Spain yayin da yake wa Barcelona kwallo yawa na tsawon shekara da shekaru to yanzu gashi sun fitar da wannan amma ina mai sanar da kai cewa ita hukumar ko kuma ran ce kotun wato sauraron karrakin wasanni da ake kira TAS ta fito ta soke ainihin duk wani aiki ko kuma matakan da ita wannan hukumar za ta dauka saboda ainihin ita wannan hukumar ainihin ba tabbatar da wato ba tabbatar da zaben ta ba wato wannan zaben da aka yi a 2018 wanda kai ga Saidu Bamoji ya zama shugaban hukumar wasan kulun kafa an soke wannan to wato kenan a yanzu kana babu shugaba a wannan hukuma to kaga cewa ba ta da wani umurni daukan wani mataki ko kuma shigar da wata doka wace za ta saba wa ka'idar tafiyar da al'amura na wasannin kwallon kafa a kasar Kamaru to kaga ne ito ne shi ma mai kamar wuya ne a ce ya samu goyon bayan tsofaffin yan wasan kwallon kafa kamar Joseph Antoine Bell ko Roger Mila da yake kasan Joseph Antoine Bell shi ma ya bukaci zama shugaban hukumar wasan kwallon kafa ta kasar Kamaru a 2018 wanda suka tsaya takara da Sidi Bombonjo ya wato Bell din ito bai goyi bayan Belzer Antoine ba to kaga shi kan Belzer Antoine bai ji dadin haka ba har ya kai su ga ainihin wato samun dan wato jayayya tsakanin su to mu muna bukatar cewa a maida wa masana harkokin wasanni wato wannan hukumar ta kasance su ta fitar da al'amuran wasanni abinda ne ga cewa wasannin kwallon kafa a kasar Kamaru domin a gaskiya abinda wato yake wucewa kasar Kamaru tsawon shekaru tun bayan iya Muhammad Baya nan a gaskiya ba shi da dadi yawa to abu ne da ya cancanci a ce an warware wannan bakin zirin da yake har ila yau dai idan ka duba a kakar da ake yi a wasan kanan Kamaru a gaskiya babu wani muhimmanci a kai babu tsari sam wallahi Kamaru ta kasance kasa ta karshe a nan nahiyar Afrika
Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Awul Garba da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice
an shigar da kara a gaban wata kotu a Albany babban birnin New York inda ake tuhumar tsohon gwamnan jihar Andrew Cuomo da aikata laifin neman yin lalata inji mai magana da yawun kotunan jihar New York wakilan Cuomo mai shekaru 63 wanda yayi murabus daga office sama da watanni biyu da suka gabata a ƙarƙashin matsin lamba na doka da kuma buƙatar ya sauka daga mulki da shugaba Joe Biden da sauran suka nuna ya zuwa yanzu ba su ce komai ba kofin korafin da tashar talabijin ta WNBC ta buga a shafin ta na yanar gizo a New York ya ce Cuomo ya aikata laifin da ya shafi tilasta taba mutum a ranar 7 ga watan Disamba na shekarar 2020 a fadar rizartarwa ta gwamnan jiha an da boye sunan matar da ta shigar da karar Cuomo ya yi murabus daga mukaminsa na gwamna ne a watan Agusta bayan da ya shafe shekaru sama da 10 yana mulki bayan wani bincike da aka gudanar da ya nuna cewa ya ci zarafin wasu mata 11 ta hanyar neman yin lalata da su babban lauyan New York Lalita James ta ce wani bincike mai zaman kansa na tsawon watanni 5 ya tabbatar da cewa Cuomo ya aikata abinda ya saba wa dokokin tarayya da
Ma sauraro baki da abin da ya samu kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kafin mu ce sai da safar mu amfani da wannan dama Mateo Usman Ahmad mai kudi don Aima Abdulkadir Muhammad murna dauran auren su wanda za a daura gobe a sabar a babban masallacin garin Bauchi da misalin karfe 11 na safe da fatan Allah ya ba da zaman lafiya da kuma zuriya ɗaya ba yanzu a madadin Zahra Aminu Faki da ta ne gabatar da shirin da kuma Julie Lathers Gresham wanda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Sarkin Hashin Gumelle yake cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.